This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da download da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 26 ga watan Oktoba, da fatar an wuni lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Wani jagoran ƴan adawa na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kaɗa jiya Lahadi a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma da wata sanayyar siyasa shine yayi nasara a zaben shugaban kasar Guatemala. Sannan jiya Lahadi, ƴan Haiti sun kada ƙuri'a a zaben sabon shugaban kasa daga cikin ƴan takara 50.
Kanin labaran kenan. Yayin da matasa a Najeriya ke neman gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta nemi hanyar damawa da su, ƙwararru na ganin akwai muhimman matakan da gwamnatin ya kamata ta dauka na kawo ƙarshen zaman kashe wando.
Kansa abubuwan da ake a makaranta ya kamata a canza. Makarantun Najeriya ba a gudanar da su yadda ya kamata su taimaka wa matasa ba.
Hukumomi a Jamhuriyar Nijar kuma sun fitar da jerin waɗanda aka yi wa rajistar ƙidaya tare da yin kira cewa.
Kiran ne da muke so mu yi, mu kira mutane dan Allah dan Annabi su yi kokari, kowa ya yi kokari in minti biyar ne ya je ya nema hanje diba ya sani, ya gani in akwai sunan shi.
Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari, ga labaran. Wani jagoran ƴan adawa na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kaɗa jiya Lahadi a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo saboda abin da ya kira rashin fitowar jama'a sosai. Shugaban jama'iyyar Union for Democracy and Republic Guy Kimfusinia Roman ya ce mutanen Congo sun yi aiki da kiraye-kirayen 'yan adawa na su ƙaurace mazaɓen saboda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar wata haramtacciyar hanya ce ta taimaka ma shugaba Ndesi Susa Nguesu ya ɗore wasu gadon mulki. Shugaba Nguesu ya shugabanci ƙasar ta Congo a matsayi daban-daban a mafi yawan tsawon shekaru 36 da suka gabata. Kundin tsarin mulkin ƙasar na yanzu ya haramta masa shiga zaben shekara 2016 saboda shekarunsa sun ɗara 70. To amma Nguesu ɗan shekaru 71 da haihuwa ya buƙaci a kaɗa wannan ƙuri'a ta jin ra'ayin jama'a a kan shirin kwaskure kundin tsarin mulkin ƙasar ta yadda zai samu yin takara a wa'adi na uku. Roman ya ce kashi uku cikin ɗari ne kaɗai suka kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta jiya Lahadin. Ya ce ya kamata al'ummar duniya su agaza ma mutanen Congo wajen hana shugaba Nguesu canza kundin tsarin mulkin ƙasar. Roman ya ce dole ne shugaba Nguesu ya sauka ya kuma shirya sabon zaɓe. To amma wani jami'in jama'iyyar Congolese Labour Party wadda ke mulkin ƙasar ya gaya muryar Amurka cewa 'yan ƙasar ta Congo ne suka buƙaci a kuskure kundin tsarin mulkin ƙasar, amma ba shi shugaba Nguesu ba. Mai magana da yawun jama'iyyar da ke mulkin Seth Michael Nzuki ya ce gwamnati na marabalale da zanga-zangar da ake yi saboda wani ɓangare ne na tsarin demokradiyya, matuƙar dai ba ta rikida ta zama tashin hankali ba.
Wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma da wata sananniya ta siyasa shine yayi nasara a zaben shugaban ƙasar Guatemala da aka gudanar jiya Lahadi. Jimmy Morales ya yi nasarar samun mukami mafi girma a wannan ƙasar cikin sauki bayan da wata tabargaza a Nordahana ta kawo ƙarshen mulkin shugaban ƙasar wanda ta sa 'yan ƙasar suka gaji da sanannun 'yan siyasa. Morales, wanda ɗan ra'ayin riƙau ne lokacin da ya fara kamfe a watan Afrilu goyon bayan kashi wato ɗigo da biyar ne kaɗai yake da shi, da Morales ya yi ta jaddada cewa shi sabon zuwa ne kuma zai kafa sabuwar gwamnati mai tsafta, sai farin jininsa ya ƙaru sosai. musamman ma bayan binciken da aka gudanar kan wata ma'almundahana da aka yi a bangaren custom da miliyoyin daloli wanda ta kai ga saukar shugaba Otto Perez da kuma kama shi wanda a yanzu haka yake jira amsa masa shari'a akan almundahana.
Jiya Lahadi, ‘yan Haiti sun kada ƙuri'ar zaben sabon shugaban ƙasa daga cikin ‘yan takara 50. ‘Yan takara biyu na tashi, wato Jude Celestine, wanda aka kada shi a zagaye na biyu na zaben shekara ta 2010 mai cike da takaddama, bayan da hukumar OAS ta sake kidaya ƙuri'ar da kuma Maris Narcisse, wani likita mai samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasa Jean Beatrice Aristide, za a wato kada zagaye na biyu na zaben a cikin watan Disamba. Baya ga zaben sabon shugaban ƙasa, an kuma kada ƙuri'ar zaben 'yan majalisar dokoki da jami'an ƙananan hukumomi. Akasari dai an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali ba tare da yamutsi ba, kamar yadda aka gani a zaben 'yan majalisar dokoki a watan Agusta. An girke dubban 'yan sandan Haiti da kuma dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a sassan ƙasar a jiya Lahadi don tabbatar da zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali. Ana sa ran samun sakamakon zaben a farkon watan Nuwamba. Wata mummunar girgizar ƙasa ta addabi ƙasar ta Haiti a shekara ta 2010 kuma tun sannan take ta ƙoƙarin farfadowa. Mutane fiye da miliyan guda ne suka rasa muhallansu ta yadda alati da suka rinka zama cikin tantunan wucin gadi waɗanda akasari akan yi ne da kwalaye ko garewani. Bala'in cutar kwalara ma ta biyo bayan girgizar ƙasar wanda ya sake rikita al'amura ga wannan jamhuriya ta yankin Caribbean, wadda ita ce ma ta fi talaucewa a wannan yanki na duniya.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani samame da aka kai yau Litinin kan wata mabuya ISIS da ke kudu maso gabashin Turkiya ya yi sanadin mutuwar akalla 'yan sandan Turkiya biyu da mayakan tara a ci gaba da kokarin da hukumomi ke yi a Siriya na wargaza tangar masu tsaurin ra'ayin da ke ƙetare. Musayar wutar ta yau Litinin dai ta faru ne a birnin Diyarbakir mai rinjayen Kurdawa, inda 'yan sanda suka kai samame a gidaje da dama. Jami'an tsaro sun ce 'yan sanda hudu sun samu raunuka, sannan kuma aka kama 'yan bindiga uku. Hukumomin Turkiya na dora laifin tagwayen hare-haren kuna bakin wake a Ankara, babban birnin ƙasa a farkon wannan makon, wanda ya halaka mutane 100 kan 'yan ISIS. Wajen rabin 'yan gudun hijiran Siriya su miliyan hudu, waɗanda suka yi rajista da Majalisar Ɗinkin Duniya bayan tsere wasu daga Siriya, suna fakewa ne a Turkiya. Yawan 'yan Siriya da ke Turkiya ya ribanya fiye da sau biyu tun baya harwar haka, wanda ya ƙara nawaya ga makwabtanta. Jiya Lahadi, shugaban Siriya Bashar al-Assad ya jaddada aniyarsa ta daƙile barazanar 'yan ta'adda a Siriya. Ya ce hakan zai kai ga mafita a siyasance, wadda mutanen ƙasar ke buƙata don kawo ƙarshen wannan tashin hankali da aka soma tun a watan Maris shekara ta 2011. Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, bari mu faro takon da batun zaman kashe wando tsakanin matasan Najeriya da kuma fafatukar da suke yi na ganin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dama da su. Farfesa Samuel Zalanga, mai ilimin zamantakewa da bunƙasa rayuwar bil'adama a Jami'ar Bethel ta nan Amurka, ya ce matasa suna da hujjar neman gwamnati ta sake lale kan abin da ya shafi rayuwarsu.
Wannan babban magana ne, kuma idan mun duba akwai wasu abubuwa haka da suka faru a wasu ƙasashen Afirka. Misali, za ka ji shugabanni sun damu wata rana wani lokaci idan matasa sun yi wasu abubuwa, amma da zaran 'yan siyasan sun samu mulki sai su manta da su matasan. To, lallai idan ba a yi wani abu game da zancen matasa a Najeriya ba, wannan zai kawo tashin hankali, domin mafi yawan mutane da suke Najeriya matasa ne, kuma matasan ba aiki suke da shi ba. Wasu masana suna kiran mafi yawan matasa da suke Afirka yanzu cewa sun shiga wani yayi da ake kira wai jirantaka. Jirantaka shi ne wato daga jira, su ba yara ba, su kuma basu zama cikakkun mata ko cikakkun maza ba, wanda za su iya bukatan kansu. So, suna jira mai jiran, sun gama makaranta ba aiki, ba su da aiki, ba za su iya ciyar da kansu ba, ba za su iya biyan kuɗin haya ba ko kuma su gina gidan kansu ba za su iya goyon yara ba ko da sun haifa ba za su iya yin aure ba. To sun zauna suna jira-jira. Wannan jiran ya kai shekaru da dama. To wannan babban abin damuwa ne kuma gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya su yi wani abu akai domin in ba su yi ba zai kawo tashin hankali sosai zuwa gaba.
To wani mataki ne kake gani ya kamata gwamnatin ta ɗauka na farko na inganta rayuwar waɗannan matasan ko kuma jawo ra'ayinsu su nisanci ayyukan aisha kasancewan ana batun cewan zaman kashe wando shi ne ya kawo tashe-tashen hankali da kuma ya tsinda musamman arewacin Najeriya halin da take ciki yanzu.
Damuwar matasan Najeriya yana da yawa da saboda an ɗauki dogon lokaci ba a yi wani ba kai ba, amma ƙwaƙwaran abu shi kansa abubuwan da ake a makaranta ya kamata a canja. Makarantun Najeriya ba a gudanar da su yadda ya kamata su taimaka wa matasa ba domin samun aiki a zahirin gaskiya yanzu ka dubi abin da ke faruwa a Najeriya. Samun aikin matasan sama musu aiki ya fi muhimmanci ma game da wata rana zancen karatun domin ko sun yi karatun idan ba su da aiki yakan rage mutuncin karatun. To menene za a yi domin a sama musu wani abin da za su yi? Ya kamata a ce za a sama musu ko a koya musu wasu sana'o'i, ayyukan da ya kamata su yi ko kuma sana'o'in da za su yi zai bambanta daga wani bangaren ƙasa zuwa wani bangaren ƙasa. Amma babban abu shine ya kamata a koya musu wasu sana'o'i wanda za su iya yi za su taimaka kuma ma gwamnatin ƙasar Najeriya domin za su iya biyan bukatan kansu amma kuma suna yin wani abu wanda zai taimaka ma tattalin arzikin Najeriya. Wato ka dubi tattalin arzikin ka ga wani irin aiki ne ake neman ma'aikata. Wani irin aiki ne wanda idan ka je ka koya a jami'a ka tabbata in ka gama za ka sami aiki.
Profesa Samuel Zalanga a hiranmu da shi a jihar Adamawa kuma masu kula da lamura da 'yan hamayya ne ke yi wa gwamnatin jihar hannunka mai sanda dangane da batun bashin da ake zargin gwamnatin daranta da hawanta mulki. Sakataren gudanar da ayyuka na jam'iyyar PDP a jihar Alhaji Abubakar Adamu Furemba ya bayyana wa wakilin Sanusi Adamu abin da ya sa suke kokari duk da yake suna yaba waɗansu ayyukan da gwamnatin ta yi.
To muke gwamnatin Adamawa kokarin da ya bada wajen ayyuka da dama wanda ta tsinci mai da yola ke ba kuma za mu yaba. Sai dai duk da haka bayan mun yaba su kuma akwai inda za mu ɗan ja hankali. A ran da gwamnatin nan ta shiga mulki, ranar da gwamna ya shiga ofis, a ranar suka je suka ciwo bashin naira biliyan 2 wanda har yanzu ba su gaya jama'a Adamawa ga abin da suke su yi da wannan kuɗaɗen ba. To kaga har ga Allah idan gwamnati za ta shigo da irin wannan kafa sannan kuma za ta shekara hudu a mulki daga ranar farko aka so mutum bashi to gaskiya ba mu san hannun da za mu koma ba a jihar Adamawa. Kuma yanzu da nake maka magana na ji labari ma akwai wani bashi da zai ƙoƙarin nema kuma za a bado har ga Allah canji da su suke ƙirari a jihar Adamawa ba su yi ba za su mai da mutane kusan wato gidan giya.
Wani mai fashin baki kan sarrafa kuɗaɗen gwamnati Barista Sunday Joshua Wagira ya ce hanzarin gwamnatin jihar Adamawa wajen ɗaukar bashi a bankunan kasuwanci na iya karya ƙarfin tattalin arzikinta.
Bashi tana da daɗin karɓa, biya ne matsala. Yawancin basu sukan zaka ga za a ce wai za a biya ta a cikin shekaru 20. Wani shekaru 10 al'umma nan gaba za ta shiga taitayinta, kusan a ce sacrificing gaban mu ne. Gwamnati ya kamata ta zauna ta yi nazari menene alfanun bashin nan kuma a fi sabilillahi me za su yi da shi. Ya kamata su fito su ga wa mutane kuma ga hanyar da za a biya.
Jam'iyyar Adawa ta SDP inji shugabanta na jihar Adamawa Malam Ibrahim Bebeto ya ce jam'iyyar su ta kasa fahimtar alƙiblar gwamnatin jihar Adamawa.
Na kasa gane yanayin gwamnati, kazo ka tarar basussuka ana binka baka biya ba ka fara cin wadansu basussuka. Ni kam mun zauna kenan akan biya basussuka, babu development ne koya yanzu mun ci basussuka akan za a biya albashi. Albashi kuma ba development bane, ba a maci basussuka domin a developing kasa ba, an maci ne domin a biya albashin da ba a biya ba da. To wannan kasa akwai hatsari.
Da yake kare matakan da gwamnatin sa ta dauka a hirar da nayi da shi gwamnatin jihar Adamawa Sanita Muhammadu Umaru Jibril Labindo ya ce sabanin rade-rade da yan jam'iyyar Adawa ke yi na basussuka da gwamnatin sa ta ta amsa daga bankin tarayya jimlar naira biliyan 9 kacal gwamnatin sa ta karba domin biyan ma'aikata hakkokin su
biliyan 9 aka bayar kuma za a biya a cikin shekara 20 kuma bashin nan da muka samu hakkin talaka ne wanda gwamnati yan adawan sun yi shekara 16 basu biya ba gwamnatin mu yau wata hudu da shugaban kasa da ni muka hadu muka zo muna taimakawa jama'a da masu yan PDP ne ko kuma yan adawan ba ruwan su da talakawa kansu kawai suka sani su tara dukiyan kansu su tara yayan su talaka da suka zabe nan shi zai wa aiki shi nake wa wani ya ce maka biliyan 19 ƙarya ne
jimilar takardun neman izinin karbar basussuka 7 bangaren zartaswa na gwamnatin jihar Adamawa ya aike wa majalisar dokoki daga ranar 11 ga watan Agusta zuwa ranar 1 ga watan Satumba shekara 2015 kuma ya samu amincewar majalisar dokokin Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Nigeria
bari makarkare a jamhuriyar Niger inda aka baje sunayen waɗanda aka yi wa rajista jagoran kwamitin kidaya a jihar da magaran Sa'idu Hassan ya yi wa wakiliyar mutamar a bari ƙarin haske dangane da shirin
ana tahi cikin miri-miri komin-komin cikin ƙauyayyuka duka an tahi an sa mutane cikin yadda za su ta yanayin aiki su je su kafa don mutane su gani kowa ya gani in halalle da aka yi kidayar shi a gidan shi to yanzu sunan shi ya fito cikin wannan girgamkin to shi ne yanzu kenan kiran ne da muke so mu yi mu kira mutane dan Allah dan Annabi su yi kokari kowa ya yi kokari in minti biyar ne ya je ya nema ya je diba ya sani ya gani in akwai sunan shi in ma kuma bai yi lakwal ba an a nan wajen listin ana ajiye wanda ya lakwal sai ya hudu sunan shi diba mu shi gani da ungoshi da komi a rubuce kenan mutum in ka gani ka tabbata lalle in an hudo katin zabe sunan ka zai fito amma in ho ba kai ka diba ba to in an hudo katin zabe ma ba ka samu katin zabe dan saboda in an yi maka register a gidanka to ba hudo ka cikin wannan girgamkin ba kenan ba ka samu katin zabe amma
kamar wadanda basu ga ba sunan su ko kuma wasu zaka ga sunan su anan akwai kuma a can akwai sunan su ya hoto su biyu ya ne za su
to wanda basu ga sunan su dai nan a take yanke suna iya sakara wajen shi kwarnatar na komin mai kula da wannan kin su rubu akwai takarar zawa su cika anan sai su cika su rubuta a bincika a ga i lalle an yi musu kidaya amma sunan su bai fito ba to wannan dole a gyara a sa sunan su kuma wanda suka ga kamar sunan su ya fito biyu ko sunan su ba daidai ba su ma wannan wani aini yana iya yin magana ya ce a ya ga sunan wani biyu ne dole za a hudda guda kuma in ma sunan ka biyu ka sa akwai doka da za ta hau kanka har gidanka so ana iya kai ka kenan ka yi sata
to kamar shi ko su kuma mutanen da kamar san su babu sunan su kan wannan girgamu ba a yi ba a musu kidayan nan ba su kuma ya ne
su irin wannan mutane wanda dama su an yi wannan kidaya ta fara aka yi sake komawa ta biyu amma duk da wannan ba a samu aka kilga su ba a yanzu dai ba su da hanyar da za su bi kawai abu guda ne wanda muke fata muna tsammanin da za a ce su zo wanda ba a yi musu kidaya ba su zo a kara su ne su da yanzu sai dai mu ce dai su yi hakuri a gani hal abin daga bata ba da
jagoran kwamitin kidaya a jamhuriyar Niger wato jihar da magaran kenan a hirar su da wakilinmu Tamar Abari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi
jama'a masoraranmu assalamu alaikum tare da fatan kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin summa amin masoraro a cikin shirin namu na yau muna ci gaba da bibiyan muhimmancin saka littattafan addinai a cikin manhajar makarantun sakandare a Najeriya idan har ba ku manta ba a ƴan watannin baya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi umarni da a saka wani littafin tarbiyya da da'a bisa ga koyarwar addinin Islama dan jin ta bakin iyaye na samu zantawa da Alhaji Aminu Abdul Fatah tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna don ƙara fahimtar hasashen su na iyaye dangane da wannan mataki na shugaban ƙasa kana da fatan su a game da hakan
walƙoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fako hangawa.
A ɓangaren ku na iyaye, ya kuke ganin wannan mataki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka na sa wannan littafin na addinin musulunci a cikin manhajan makarantun sakandare?
Alhamdulillah, gaskiya mu mun yaba masa ƙwarai da gaske, musamman kaga shi yanzu ya gaji mulkin ƙasa a cikin wannan rikice-rikice da ake fama da shi a can gabashin Najeriya. To duk wanda ya kalli irin yadda abubuwa suke faruwa a matsayinsa na shugaba, kaga ba daidai bane shiru. Wajibi ne al'umma tana da haƙƙin da a gayyata a tarbiyyantar da ita bisa addini. Kaga wancan tsari da muka gada wajen turawa cewa dai kowa a bar shi magana addini wani abu ne naka. Mu kaga rikicin Najeriya ta shiga, kaga ya kamata lalle wannan rikici ya gwada mana wajibi mu tashi a nan. Haƙƙin hukuma ne ta tabbatar da cewa an karantar da wato al'umma duka da ta musulmin wanda suke sune ciki a ƙasa da kuma ta kirista wanda su ne sauran abokan zamanmu. Wajibi ne a ita gwamnati sa ido ta ga cewa me yake karantar da su. Mu mun imani kaga in dai za a tsaya a karantar da musulunci kamar yadda mu muka same shi, musamman ita wannan masaba tamu ta malikiya wadda duk malamai duniya sun ittifaki ita ce babu bid'a a cikinta, to kaga da za a tsaya a cikinta gaskiya da za a samu rikicin addini. To kaga shugaban ƙasa in ya ce yanzu zai dage, lalle-lalle a san cewa an sa irin wannan littafai wanda za su karantar da mutane yara addini sa su kan saiti. To kaga an ɗauko hanyar gyara da za a kau da irin wannan bala'i da ya samu ƙasar nan na wannan kashe-kashe da ake. To kaga gaskiya mun yaba masa ƙwarai da gaske, wajibi ne kuma a fito. Su ma abokan zaman mu kiristoci su fito da littafai da za a karantar da yara tarbiyya wanda gwamnati su ma za su sa. Mu da shirya muke muna goyon baya duka ɓangaren, tunda duk tare muke abokan zaman mu ne. Kaga wajibi a miƙe a ga cewa duka an samu daidaituwa. Wato ya kamata lalle lokaci ya zo da ba maganan gwamnati ce ba ruwanta da addini. Gaskiya wannan an tashi a nan, tunda mun ga dai abin da zai haifar. Mun ta ce ba ruwanta da addini, to ga abin da zai haifar. To duk mai hankali wajibi ya ba ma shugaban ƙasa, ke ga ya kamata wannan littafi musamman wanda aka daɗa gyarawa wanda shi Bashir Sambo ya yi aiki a kan shi, a sa shi wajen karantarwa a makarantu wannan na gwamnatin tarayya da sauran makarantu ma namu da jihohi. To wannan gaskiya ba ƙaramar dabara ba ce.
Ta ya wannan zai shafi rayuwar al'ummar ƙasa baki ɗaya, waɗanda ma suka shafi musulman da wanda ba musulman ba?
To inda zai shafe su, kaga shi dai mu da muka muna godiya ga Allah da Allah ya tashe mu cikin musulunci, mu ma mun san musulunci cikinsa da wajensa babu tashin hankali. Duk inda ka je tuna, to ba a karantar da mutane musulunci ba. Duk inda aka karantar da mutane musulunci, to za ka same su mutane ne za su zama dukkan abin sha'awa ma a duniya ba ma a ƙasa ba. In ka kula gaskiya kamar yadda malamai suka kanta da manzala su zalama yake cewa in duniya ta zo ƙarshe, kaga zinaci-zinaci za su yi yawa, kashe-kashe za su yi yawa, sannan shi kanshi ilimin za a ɗauke shi. To kusan za a ga mun kawo wannan lokacin. Yanzu za a ga cewa rashin ilimin nan na addini shi yake jawo dukkan fitintunu. Duk inda kuma ilimi yake na addini, dan duka duba a gani ne menene ne wanda addini ba tarbiyya ya karanta abin sha'awa ba ga duniya? Babu. Sai dai ba a iya kawo shi yadda yake ba. To kaga barin jama'a aka tashi da wato ɓangare ɗaya, an tashi ne mun san karatun boko amma ko ba mu san karatun addini ba. Shi kuma musulunci ya karantar da mu tare suke tafiya da karatun boko da karatun addini tare suke tafiya. Duk inda yake ko a ƙasa ne yanzu, duk wanda ya haɗa wannan din sai kaga daban yake. Ko zuwa yana magana da al'umma sai kaga cewa ya fita daban. Lalle mai ilimi ya zo ko a cikin ƙasashen Turawan ko a nan cikin ƙasashen namu. Inda mutum ya haɗa wannan guda biyu fahimce sai yadda ya kamata a fahimta, to wallahi za a gan shi daban. So gaskiya matuƙar za a saka wannan a cikin rayuwa. Kaga dai makarantun nan musamman shi shugaban ƙasa da ya ba da umarni a sakandare, daga nan da ake ɗaukar mataki ake fara gina shugabanni. To duk inda aka waye gari shugabanni sun fahimci addini, ai rikici ya ƙare. Babban bala'in da muka shiga cikin an waye gari shugabanni ba su fahimci addini ba. Kaga ta nan duka yaudara take zuwa, ta nan tsubbu ke zuwa, ta nan duk wannan abubuwa. Ga mutum ya kai ya kawo yana riƙe da matsayi babba a cikin ƙasa, amma ga wani can wanda yake ba kowan kowa ba a fannin ilimi amma zai jirka juyar da rayuwarsa. To kaga gaskiya in an sa wannan abubuwa, to daga lokacin za a gina ƙasa kuma za a ga al'ummar ta canza.
To in na fahimce ka kenan, shi wannan littafin yana ɗauke da yanda ake tarbiyyar yara kenan, ba ma wai ilimin addinin kaɗai ba kenan, har da tarbiyya da yanda mu'amala.
Kaga shi kullum dama ilimin addini ya tarbiyya, ma'ana matuƙa an yaddan a sa shi. To ai daga nan kuma za a samu wasu littafan da ƙila masu kaɗa shi. Ai babban rikicin daman ba a san ba, amma da an yadda a san, kaga daga nan lokaci abu ya zo. Sauran makarantu namu na Islamiyya wanda muke fata yanzu gwamnatin runguma a riƙa tallafa musu, duk lokaci ya yi ana so a kauda wannan farkici da muke ciki. tunda kaga matasan mu al'umma yanzu fitina ta kai babu abin yi aka waye gari babu abin yi ba tarbiya haka sai fitina
masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a shirin namu na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakon namu Alhaji Aminu Abdul Fatah da daukacin abokan aikin mu wanda suka taimaka wajen hada wannan shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Assalam.
Wanne a maza da mata.
To madalla sai kuma rayuwar da ko masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
To bari mu fara da sakon Mustafa Lawal Bakiri Daura wanda ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifa ta Boko Haram da ƴan ƙunar ruwan waki a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. Sai kuma sakon Hadiza matar mai kayan miya Oje Kwatas Gombe wanda ta ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimaka wa ƴan kasuwa da rikicin Boko Haram ya raba da harkokin kasuwancin su. Ina kira ga hukumomin zabukan kasashen Abricos da na Tanzania da Sikoyi da Takwaras su ta Najeriya wajen fitarwa da al'umma abinda suka zaba. Sako daga Aliyu Usman ta kalafiya birnin Kebbi. Sai kuma sako mai nasara na sarafuntuwa wanda ya ce da alamu kotunan sauraren ƙarariki a Najeriya ta fara daidaito. Don kuwa tun bayan hawan sabuwar gwamnati mun ga sauye-sauye. Allah ya taimaki gwamnatin Baba Buhari. Sai kuma sakon Sale Muhammad Sale Damari Yola shugaban matasan Damari wanda ya ce ina kira ga al'umar Fulani da manoma da ku haɗa kanku ya zama tamkar tsintsiya madaurin ki daya. Ku daina faɗa da juna. Shi kuma Prince Yau Adamu Bulka cewa ciwayi a gaskiya bana goyon bayan shawarar da mai martaba sarkin Kano Sanusi na biyu ya bayar wa gwamnatin Najeriya na janye tallafin man fetur. Ganin cewa mu talakawan Najeriya ta hanyar man fetur din ne kawai muke amfani da gwamnati. Da fatan mai martaba sarkin Kano zai canza shawararsa. Shi kuma Okashi Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya ciwayi. Hakika kalaman da mai martaba sarkin Kano Alhaji Sanusi na biyu yayi na cewa a cire tallafin man fetur muna goyon bayan hakan in har talakan Najeriya zai gani a ƙasa. Idan kuma zai gani ba to ba ma goyon bayan hakan sai kuma sakon Buba mai goyar gashuwa wanda yace Allah ya sa shugabannin duniya su gama taron su a kasar India lafiya kuma ya sa hankulan su da bakin su ya zama daya kada a samu rarrabuwa harshe da ƙarshe sai sakon Aminu Dan Kaduna Amana wanda shi ma yace Allah ya sa taron da kasashen Afirka za su yi a India ya ƙara kawo danƙon zumunci da mu'amala mai ƙarfi a tsakanin kasashen
To madalla gaida Jermai kafin mu karkare ga tasa muhimman kanin labarai.
Wata babbar girgizar kasa ta bararraka wani yankin karkara a kasar Afghanistan a yau dinan Litini ta halaka mutane sama da 100 a wurin da kuma kasar Pakistan mai makwabtaka da wurin ta kuma raunata wasu da dama. Abin ya fi tsanani ne a wani wuri mai tazarar kilomita 82 kudu maso gabashin Faizabad da ke wani lungu a can yankin Hindu Kush mai tsaunuka. Tana da ƙarfin 7.5 a ma'aunin girgizar ƙasa a cewar cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta Amurka. Wani jagoran 'yan adawa na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kaɗa jiya Lahadi a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma da wata sanayya ta siyasa shi ne nasara a zaben shugaban ƙasar Guatemala da aka gudanar jiya Lahadi. A jiya Lahadin kuma 'yan Haiti sun kaɗa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa daga cikin 'yan takara 50.
To a gaishe ka masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da yamma mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da malama Julie da ta da shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu da ke bisa inji Alheri ke muku fata Alheri sai dai kamar yadda muka saba kada ku yi nisa kar ku kashe rediyon ku domin ga Halima nan da tawagar ta za su gabatar muku da shirin nan na matasa yau da gobe.